الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم جمعة ديار قوات رمضان باي هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكرا دبو دير تريه دو دتراتن دا أربعين ديدي واندي ديدي دا قوما قوات ديار شكرا تا دبو بيو دشاترا wani bawan Allah yana tambaya cewa shin mai azumi ya halatta mai azumi zai iya sa turare da kuma kwalli? Abin da ya shafi sa turare ba shi da alaƙa da taɓa azumin mutum, da haka da mutum ya sa turare ya shafa turare wannan ba zai sa azumin shi ya samu wata matsala ba. Indai turare yana sa azumi ya samu matsala, kenan mai sana'a wanda sana'ar shi kenan sai da turare, wanda yake zama a shagon turare kenan ba zai yi azumi ba gaba ɗaya. Da haka azumi baya turare baya karya azumi ko ya lalata shi. Da haka mutum yana azumi ko baya azumi, duka ɗaya ne a wurin abin da ya shafi sanya turare. Sa kwalli, malamai sun yi saɓani dangane da matsalar sa kwalli. Shin ya halatta mutum yana azumi ya sa kwalli ko bai halatta ba? A mazhabin Imamu Malik da Imamu Ahmad ibn Hanbal, dukan sun tafi a kan cewa sa kwalli ba ya fa halatta ga mai azumi. Ta idan mai azumi ya sa kwalli yana ɓata azumi, musamman idan mutum ya yi kati ya fitya kwallin ya bi ta makogwaron shi, to wannan azumin shi ya ɓaci. Wannan shi ne abin da suka tafi a kai. Amma al'imamu Abu Hanifa da Imamu Shafi'i sun tafi a kan cewa sa kwalli ba ya lalata azumi. Saboda ne? Saboda ido ba ya cikin hanyoyin kai abinci zuwa ga ciki a shar'ance. Hanyoyin da aka sani shi ne baki da kuma hanci, shi ne hanyoyin da suke kai saƙo zuwa ga ciki a matsayin abinci. Amma wanda yake ido da kunne da makamantansu, suka ce ko da mutum ya ji ɗanɗanon abu don ya sa a ido ko ya sa a kunne, ya ji ɗanɗanon shi a maƙogwaron shi, wannan ba ya sa a ce azumin shi ya karye. Kuma wannan ƙaunin shi ne maganar da yawa daga cikin malamai suka tafi a kanta, shi ne abinda Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya rinjayar cewa sa kwalli ba ya lalata azumi, ko da mutum ya yi kaki da kwallin a ciki, wannan bai sa azumin shi ya lalace. Haka kuma da yawa daga cikin malamai na baya-baya na zamani da suka gabata, kamar Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz da Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen, duka sun ba da fatawar cewa kwalli baya karya azumi. Da haka al'amari ne wanda yake mai sauƙi, illa dai abin da ya fi shi ne mutum ya nisance shi ɗin kasancewar akwai saɓani a cikin shi, domin gudun faɗawa zuwa ga abin da yake na kuskure. Wani ya ce ya halatta mai azumi ya kalli ya kalli mace ko bai halarta ba. Kallon mace ko da mai azumi ne ko ba mai azumi ba, duka hukuncin shi daya a shari'a. Illa dai abin yana ƙarfafa idan mutum yana cikin azumi. Haka galibin ayyuka na safu, kamar yadda ƙarya take da cin naman mutane yake haramun ba da azumi ba, haka yake haramun da azumi. Amma dai idan mutum yana azumi din, munin abin da kuma girman abin ya fi tsanani. Daka ayyuka na saƙo gaba ɗaya ko waɗanne iri, sawa'un kallace-kallace ne na haram ko kuma wasu abubuwa ne na maganganu da Allah ya haramta, dukkaninsa haramun ne sawa'un mutum yana azumi ko baya yi. Daka yinsu a lokaci mai alfarma mai daraja ya sha bamban da yinsu a wani lokaci wanda yake bai kai wannan lokacin alfarma da daraja ba. Shi yasa wajibi ne mutum in yana tsare kanshi to ya ƙara tsanantawa da tsanantawa a lokacin da yake irin waɗannan lokutan masu daraja masu alfarma. Dama Allah Maɗaukakin Sarki ya yi umarni da cewa kullin mu'minina ya guzzu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum. Allah ya ce ka faɗa ma mu'minai, ba ana magana ne akan duk wanda ya yi imani da Allah, ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da aka gwargwadon imanin mutum, Allah ya ce a faɗa ma mu'minai su rimtse idanunsu, ma'ana su daina sakin idanunsu wurin kallace-kallace, su kalli hatta abin da Allah bai yarda a kalla ba, abin da Allah ya haramta. Shi ne ma'anar ya guzzu min absarihim, sai ya sa kai tsaye sai ce wa yahfazu furujahum, kuma su tsare farjinsu. Domin ta hanyar kallon ne ake keta alfarmar farjin. Da haka in babu kallon wancan tun ba zai zo ba. Duk wani harka ta fasikanci da zina, asalinta daga kallo ne yake farawa. Nazaratun fa ibtisamatun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u. Daga kallo shikenan sai murmushi, sai magana, sai sa lokaci, sai haɗuwa. Da haka ta wannan ne asalin, shi yasa shari'a ta toshe hanyar farkon, shi ne abinda ya safi kallo da kallace-kallace. Mata suna kallon mazaje, mazaje suna kallon mataye, dukansu Allah ya hana. Su ma aka cewa kullin mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna zalika azka lahun. Da haka kowanne Allah Maɗaukakin Sarki ya hana. Da haka mutum ya ji tsoron Allah, ya kare idan shi, ya tsare amanar da Allah ya bashi ta ido, sawa'un lokacin azumi ne ko ba lokacin azumi ba ne. Wallahu a'lam. Har yanzu dai muna nan a cikin suratul Qalam. Darasin da ya gabata mun tsaya a kan aya ta 41, za mu tashi a kan aya ta 42.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
نعم. بيان الله سبحانه وتعالى يا أي بيان سوى إن المتقين في جنات ونعيم. للي ما ستقوا سنة تكن الجنة في جنات النعيم. سنة تكن الجنة نئمة. Kamar an tambaya yaushe ne za a sa masu taƙawa a cikin aljanna ta ni'ima din, sai Allah ya ce yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi wa fala yastati'un. Ranar da za a yaye ƙauri a kira su zuwa ga yin sujjada, fala yastati'una, kuma ba za su iya yin sujjadar ba. Wannan ayar tana daga cikin ayoyi da magabata suka yi saɓani dangane da ma'anar abin da ayar take nufi. Tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har zuwa waɗanda suka biyo baya daga cikin malaman tafsiri. domin anan Allah yace yauma yukshafu an saqin ranar da za a yayi kauri as-saqu shine kauri sanan larabawa suna magana suna kiran as-saq yauma yukshafu an saq kashfu as-saq suna kiran shi da suna abinda yake na wahala da tsanani idan abu yayi tsanani yayi wahala sifanta shi da kashfu as-saq bana abinda sai an yaya kauri idan wahala sai wahala sai an jari ga sai an taje wando sannan kauri ya fito fili idan gudu za a yi ko wani abu na aiki na wahala za a yi daga sai suke kamanta wahala su kira ta da cewa idan an ce yukshafu an saqin bana ranar da za a yaye wahala za a ga tsanani za a ga wahala to wannan ayar tana nufin yauma yukshafu an saqin ana nufin wahala da tsanani bana ranar da za a yaye tsanani da wahala kowa ya ga abin ido da ido a filin alkiyama kenan koko ana nufin yauma yukshafu an saqin ranar da za a yaye kauri asalin haƙiƙanin zahirin kalmar abinda take nufi waɗansu daga cikin malamai suka ce yauma yukshafu an saqin ana nufin ranar da za a yaye tsanani kowa zai ga tsanani da ido ma'ana tsanani na ranar alkiyama da bala'o'i na ranar alkiyama tun daga busar ƙaho da mutuwa da tashi da duk abin da zai biyo baya na tsayuwa a gaban Allah da tsallake sirati da hisabi da raba ayyuka ta hannun dama da hannun hagu duka waɗannan bala'o'in suka ce shine yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud waɗansu malamai suka ce a'a wannan tana cikin ayatus sifat ne ayoyi ne na sifat ba wai aya ce wadda take magana akan tsanani da wahala ba aya ce daga cikin ayoyi wadda take magana akan sifar Allah subhanahu wa ta'ala bana Allah ya sifanta kanshi da wannan sifar ta kauri cewa yauma yukshafu an saqin bana ranar da Allah zai yaye kaurin shi وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ سَيَأْتِرَا سُجُوَا يِنْ سُجَّدَا غَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلَا يَسْتَطِعُونَ بَذَاسِئِيَ يِنْ سُجَّدَا رَبَا سَبُوا لَأَنَا الدُّونِيَا أَنْ كِرَا سُجِي سُجَّدَا غَ اللَّهُ أَمَا سِنْئِيَنْ سُجَّدَا كمان دي ذو عواتا آيار شوا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ألوك سنسنا لا فيا قلوبا سنة وتمقى على الدنيا أكتسي سجدا غ الله سكتي to yau kuma za a ce a zo a yi sujjadar ga Allah ranar alkiyama sai a kira mutane su yi sujjada sai su kasa yin sujjadar saboda me saboda ba su iya yin sujjada a nan duniya ba wannan ma'anar ta cewa ana nufin yauma yukshafu an saqin ranar da Allah zai yaye kaurin shi suka ce tana daidai da hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya jaddada shi wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yakshifu rabbuna an saqihi yawm alqiyama fayaqirru sujjadan lahu kullu mu'minin wa mu'mina wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'a manzon Allah yace ubangiji zai yaye kaurin shi ranar alqiyama sai duk wani mumini namiji da mumina mace su faɗi su yi sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rage wanda yake yin sujjada a nan duniya da riya ba dan Allah yake sallar ba dan Allah yake ibadar ba yana yi ne dan a gani yana yi ne dan a ji cewa shi yana sallah yana ibada su ne kawai za su rage manzon Allah yace fa yadhhabu li yasjuda sai ya tafi shi ma zai yi sujjada ga Allah sai ce fa yauda zaharuhu tabaqan wahidan sai kashin bayan shi gaba ɗaya ya zama sanda guda ɗaya babu wata gaba a jikin kashin bayan wanda za ta iya nauƙasawa ta yi sujjada sai zama kaman ƙarfe ne guda ɗaya aka mai da kashin bayan yanda ba zai iya nauƙasawa ba balle ya yi sujjada ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a wasu riwayoyin kamar yadda Imam Ibn Jarir al-Tabari ya rawaito cewa idan suka tafi za su yi sujjadar sai su faɗi ta ƙiyya ta baya saboda ƙashin ya riga ya zama guda ɗaya ba su iya yin sujjada su lanƙwashe ba daga wannan shi suka ce shine daidai da ma'anar wannan aya yauma yukshafu an saqi wayud'auna ila sujudi fala yastati'un kamar yanda ya gabata waɗansu kuma daga cikin sahabbai da wasu tabi'ai da magabata su kuma suka fassara shi da cewa yauma yukshafu an saqi ranar da za a yayi tsanani ba ana nufin ayar ba aya bace ta sifar Allah subhanahu wata'ala daga anan akwai matsaloli da yawa a ƙarƙashin wannan aya matsala ta farko shine hatta waɗanda suka tafi akan cewa wannan aya ba ta magana ba tana magana ne akan sifar Allah ba to su ma din ba wai sun kore ma Allah sifar astaqo bane domin sun yadda da hadisin Abu Sa'id al-Khudri da sauran hadisai da suka zo wanda manzon Allah ya tabbatar ma Allah wannan sifar ba a ji wani daga cikin sahabbai ko tabi'ai yayin inkarin sifar ba da haka matsalar shine shin wannan ayar tana nufin wannan ma'anar ko ba ta nufi ko tana nufi ko ba ta nufi waɗansu dalilan dai daban na hadisan manzon Allah ingantattu sun tabbatar ma da Allah wannan sifar wannan ita ce matsala ta farko matsala ta biyu shine matsayin ita wannan sifar sifa ce tabbatacciya ga Allah subhanahu wata'ala a wurin ahlus sunna wal jama'a suna gina babun al asma'u wa sifat akan wasu ka'idoji muhimmai guda uku ka'ida ta farko ahlus sunna sun yarda dukkanin sunayen Allah da sifofin Allah tauqifiyya ne ma'ana tauqifiyya shine ba a tabbatar da su sai abinda Allah da manzon Allah suka tabbatar ma Allah ba wanda ya isa ya kira Allah da wani suna wanda Allah bai kira kanshi da wannan sunan ba ko kuma manzon Allah bai kira Allah da wannan sunan ba ba wanda zai sifanta Allah da wata sifa wanda Allah bai sifanta kanshi da ita ba manzon Allah bai sifanta Allah da wannan sifar ba iyakacin inda ake samun sunayen Allah da sifofin Allah kenan babu wani mutum da zai zo ya ijtihadi ya fitar da wani suna ko ya ijtihadi ya fitar da wata sifa ko wani abu makamancin haka da haka sunayen Allah da sifofin Allah tauqifiyya ne ba a samun su sai da nasu sannan ka'ida ta biyu shine sunayen Allah da sifofin Allah dukkansu kamala ne tsantsa babu na ƙasa a cikinsu ba wani sunan Allah ko sifa ta Allah wanda akwai tawaya a cikinta kowace kamala ce tsantsa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka'ida ta uku shine Allah maɗaukakin sarki laisa kamithlihi shay ba wani abu irin Allah duk abinda ka ji an faɗa an ce Allah yana da kaza yana da kaza yana da kaza ya yi tarayya ne a suna amma ya yake babu wani abu irin Allah shine ma'ana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah yana ji yana gani kuma mun san menene ji menene gani mun san ya halittu suke ji ya suke gani amma ya Allah yake ji ya Allah yake gani wannan laysa kamithlihi shay ba wani ji irin jin Allah babu kuma wani gani irin ganin Allah to haka waɗannan ka'idojin guda uku akan shi ne ahlus sunna suke gina babin al asma'u was sifat sunayen Allah da kuma sifofin Allah da haka duk abin da kaji an kira Allah da shi an ce Allah yana da kaza Allah ya kira kanshi cewa yana da hannu yadullahi fawqa aydihim Allah ya kira kanshi cewa yana da ido tajri bi ayunina manzo Allah ya sifanta Allah da wasu sifofi masu yawa to abinda za ka tabbatar da shi cewa wannan sunan ko wannan sifar Allah maɗaukakin sarki ya sifanci da su sannan ya suke Allah maɗaukakin sarki babu wani abu wanda yake irin na Allah da aka cewa Allah yana da kaza ba shi yake nuna an kamanta Allah da halittu ba sai dai idan ƙwaƙwalwarka ba ta iya ɗaukan abu sai guda ɗaya kawai idan ƙwaƙwalwarka an ce hannu hannu ɗaya kawai take ɗauka ba ta iya ɗaukan wani hannu daban to wannan ƙwaƙwalwar ita ce za ta iya samun matsala in an sifanta Allah ko an kira Allah da wani suna ko wata sifa ya ce an kamanta Allah da halittu amma kawai waka tana daukan bambanci a tsakanin halittu kawai a ce maka hannun mutum a ce maka hannun agogo a ce maka hannun bawo duka kuma ka san sunan sa hannu amma ba wata alaka tsakanin su ko kama basu ba amma dai sun yi tarayya a hannu to ballantana kuma bambanci tsakanin sifar Allah da ta halittu wannan kuma laisa kamithlihi shay daga duk abin da kaji an ce Allah yana da shi ka'idar shine zaka yadda da wannan sifar ka yadda da ita kaman ka'idar da Imam Malik radiyallahu anhu ya bayar dangane da mas'alar sifat a sifar istiwa aka tambaye shi cewa al istiwa ya Allah ya daidaita akan al arshi tunda Allah ya ce ar-rahmanu ala al arshi istawa an sifanta Allah da daidaita ya Allah ya daidaita sai Imam Malik yace al istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'a yace ai daidaito abu ne sananne an ce an daidaita an san me ake nufi da daidaita ya Allah ya daidaita shi kuma irin na Allah yace wannan majhul ne ba mu san ya Allah ya nashi yake ba amma dai mun san me ake nufi da daidaita shine wal al istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul sai ce wal imanu bihi wajib kuma imani da cewa ya daidaita din wajibi ne mu yi imani me yasa ya zama wajibi mu yi imani saboda Allah ya faɗa ya sifanta kanshi ya ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa ya ce summa istawa ala al-arshi sai ce was-su'alu anhu bid'a tambaya kuma akan yaya daidaituwar Allah take din ita kuma bid'a ce a cikin addini ba dora ma sai kai bincike ya na Allah ne ta ba domin bai so mu san haka ba abin da ya so mu sani kawai iya abin da ya faɗa mana na sifar inda ya so mu san sama da haka zai mana bayanin yadda sifar take daga bincike akan ya take wannan bid'a ne a cikin addini to haka kowace sifa haka ita ma nan sifar astaq Allah ya sifanta kanshi da yawma yukshafu an saqi astaq ma'lum in an ce kauri mun san me ake nufi da shi amma ya na Allah yake wal kayfu majhul yanda na Allah yake ba mu sanya yake ba shi ya san yanda yake tambayar ya na Allah yake shi kuma bid'a ne a addini sannan kuma wajibi ne mu yi imani da shi tunda Allah ya sifanta kanshi da shi kuma manzon Allah ya sifanta Allah madaukakin sarki da shi kaga dole mu yarda da wannan sifar wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa a babin dukkanin wasu sifofi da ake sifanta Allah da su sawa'un hannu ne ko ido ne ko menene da Allah ko manzon Allah suka sifanta Allah da shi a haka ne muke daukan shi a haka muke imani da shi ba ma tawili kamar yadda mu'awwila suke tawili sai Allah ya ce yadullahi ana nufin quwwatullahi ana nufin karfin Allah an ce tadri bi ayunina idan ganin Allah ko idan Allah su ce a ana nufin kulawar Allah da tsaron Allah a ba ma tawili in Allah ya faɗi abu shi muke tabbatar mu Allah da shi domin ba a fi san Allah sanin Allah ba inda wannan kuskure ne da Allah ba zai danganta kanshi zuwa ga wannan ba saboda ya san wasu za su fahimce shi a yanda yake amma duk da haka ya sifanta kanshi da wannan sifar kaga ba wanda ya kai Allah sanin Allah bayan Allah kuma ba wanda ya kai manzon Allah sanin Allah da haka muna yarda da duk abin da ya zo daga Allah ko manzon Allah na sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da haka anan Allah ya ce yawma yukshafu an saqi ranar da za a yaye kauri ba na kamar yadda ya zo a wancan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri yakshifu rabbuna an saqi ubangijin mu zai yaye kauri shi da haka ranar da ubangiji zai yaye kauri shi wa yud'auna ila sujud sai a kira bayi zuwa ga sujjada ga Allah daga kowa sai ya faɗi din mai imani kamar yadda manzon Allah ya ce kullu mu'minin wa mu'mina din mai imani zai faɗi yayi sujjada a gaban Allah sai dai wanda ba mai imani ba shine fala yastati'una ba za su iya yin sujjadar ba saboda yanda Allah zai mai da kashin bayan su a wannan lokacin idan suka samu kansu a wannan halin sai Allah ya sifanta mana yanda za su kasance khashi'atan absaruhum idanunsu suna kaskance ba na da ka kalli idansu ka ga alamar kaskanci da wulakanci ba ma idanun kawai ba ita kanta fuskar tana cikin kaskanci da wulakanci. Wa wuzuhun yawma idhin 'alayha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajar. Yawma tabyaddu wuzuhun wa taswaddu wuzuh. Zuka baƙin irin za ta yi. Da ganin ta kaga kaskantacciya kaga wulakantacciya. Da haka kana kallon idan kaga kaskanci a tattare da mai irin wannan sifa. Shine kashi atan absarum. Ba ma maganar kaskanci da wulakanci ba. Shine za su zama fuskar ita ce kafafunsu a ranar alkiyama. Kamar yadda zai zo a suratul mulk. Da fuskokinsu za su rinka tafiya a filin alkiyama. Ba ita ce abinda suke alfahari da shi suna ganin daraja da ɗaukaka da girman kai ba. To haka za a juya fuskar ta zama ita ce a ƙasa. Suna tafiya da fuskokinsu. Da haka a nan Allah ya siffanta su da cewa khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Kaskanci ya lullube su. Kana ganin su kaga kaskantattu, kaga wulakantattu. Su ɗin dai waɗanda suke alfahari a nan duniya, suke taƙama a nan duniya, suke nuna isa da dukiya da ‘ya’ya da makamantansu, su ne kuma yanzu abu ya juye musu suka koma su ne kaskantattu a filin alƙiyama. Su ne za a rinƙa musu izgiri, ana musu dariya. Kamar yadda suke mamuminai izgiri da dariya a nan duniya. Fal yawmal ladina amanu min al-kuffari yadhhakun. A wannan ranar su kuma masu imani su ne za su rinƙa musu dariya, suna musu izgiri, suna rama abinda suka yi musu a nan duniya. Allah ya ce wa qad kanu yud'auna ila as-sujud. Kuma haƙiƙa an kira su, sun kasance ana kiransu zuwa ga sujjada a nan duniya. A zo a yi sallah, a zo a bauta ma Allah, a zo a yi ibada. Shi yasa waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce as-sujud a nan ana nufin ilal ibadati. Sun kasance ana kiransu zuwa ga ibada a nan duniya. Wa hum salimuna a lokacin lafiyar su ƙalau, ga ƙarfin jiki, ga ƙarfin wadata ɗinsu sun ƙoshi ba wata matsala. Amma ana cewa hayya ala sala, kullum mai kiran sallah yana maimaita hayya ala sala, hayya ala fala. Amma mutum yana zaune ko a jike shi, shi ne wa ƙattano yud'auna ila as-sujud. Ana kiransu zuwa ga ibada, zuwa ga sallah a nan duniya. Wa hum salimuna, suna nan lafiya ƙalau, ba su da wata matsala a ƙashin bayansu ko a wata jijiya ta jikinsu da za ta hana su yin sujjada, suka ƙi zuwa su yi. Da haka sai Allah ya saka musu da aljaza'u min jinsil amal. Lokacin suna da lafiya suka ƙi, yanzu kuma aka ce kowa ya yi a gaban Allah, su ba za su iya ba sai a sa musu abin da zai hana su su iya yin sujjada. Da haka daga lokacin da ka ji ana kiranka zuwa ga sallah, zuwa ga ibada, kowace iri ce, musamman sallah da ake sa a yi kira, a yi shela a kai, hayya ala salati, hayya ala falah, ka ji cewa ba ka jin shauƙin ka tashi ka je zuwa gare ta, to ka ji tsoron shiga cikin irin waɗannan ranar alƙiyama. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Da haka wannan shi ne uƙubar da Allah yake yi ma wanda ya kauda kai dangane da kiran Allah a nan duniya, ya saka mai da irin wannan uƙubar a ranar alƙiyama.
Fadauni wa man yukazzibu bi hadhal hadith. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ.
نعم الله ما أوقع تنسكي سيئة شيئا بدا مغانا دا منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله يسي فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. كبن كوي دواء أنن دا سيئ قرية تونا اللابار وين دا سيئ شواب ذا أي تاشن على القيامة بواء أنن أبو بوان دا أكي فتاب ذا سفاربا. الله يسي كالية كوي كبرني دس وانا شيني amru umarni ne na tsoratarwa da gargadi. Allah ya ce a banni da su kawai, ba na kyale su kawai, ni zan dauki matakin da ya dace a kansu. Fadarni wa man yukadibu bi hadhal hadith, ka banni da wanda yake ƙaryata wannan labarin, amma ya zama labarin alkiyama ko kuma ya zama qur'anin gabaki daya ake magana a kan shi. daga kabarni da wadanda suke ƙaryata sakonnin da Allah yake aiko da su zuwa ga mutane suna ganin abin kaman ba zai yi ba kaman labari ne kaman asaqirul awwalin ne duka wannan Allah yake kabarni da su sanatadrijuhum min haythu la ya'lamun zami musu talala ta yadda ba ta inda ba su sani ba shine istidraj Allah ya tajanka ya tajanka har sai ka zirma inda ba za ka iya fita ba shi yasa waɗansu malaman tafsir suka ce abinda ake nufi da istidrajin da za a yi musu anan shine Allah zai musu istidraji bi sihhati wal afiya wal mal Allah zai musu istidraji da ƙarfin da ƙarfi da lafiya da kuma dukiya daga mutum yana ta saban Allah amma lafiyar shi ƙalau raƙila ko rashin lafiya ma baya yi bai taɓa jin ya zo sallah ma ƙashin bayan shi ya riƙe ya kasa sujjada ba lafiya ƙalau yake ji yana ta saban Allah kuma hanyar samun ta ƙi toshewa ta buɗe yana nan yana ta tafiya a haka yana nan yana ta saban Allah kuma ƙarfin jikin na nan ƙarfin bai ragu ba yana nan yanda yake wannan shine istidraji da Allah yake yi ma bayi Allah ya tajanka akan abin da kake na sako ba a yi maka gargadi da hukumar da za ta sa ka warware ka faɗa ka dawo cikin hankalinka wannan shine kololuwar istidraji kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da ahlul kitab falamma rasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay lokacin da suka manta da littafin da aka saukar musu da shi suka yi watsi da littafin ba abin da ya dame su da littafin in ka gama tun da littafin sai dai idan wata matsala ce ta taso mai a zo a sauke mai amma sun watsar da littafin Allah ce da suka yi haka fatahna alaihim abwaba kulli shay sai muka bude musu kofofin komai na rayuwar duniya arziki ne noma ne technology ne tsere-tsere abubuwa ko ta ina Allah ya bude musu hanya hatta idza fariqu bima utu akadnahum baghta Allah ya har sai da suka kai suna alfahari da abin da aka ba su na duniya da jin daɗin duniya Allah ya ce sai muka zo muka jamce su ba tare da shiri ba rana ɗaya kawai sai muka duro musu to wannan shine mummunan kamu da Allah yake yi ma bawa kadan kaga kana saban Allah Allah ya sake ka ba wata matsala da kake samu a hanyar saban an sauƙaƙe ma hanyar to rayuwarka tana cikin matsala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa dangane da waɗanda suke saba ma Allah cewa wasan yastiruhu lil usra Allah za ya ce za mu sauƙaƙe mai hanya mai wahala mu sauƙaƙe mai ita yayin da tafiya akan yana jin sauƙin abin sai randa Allah ya tashi kama shi sai ya damke shi akan wannan hanya daga Allah ya ce sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun zani musu istidraji ne musu talala mu dana musu tarko ta yanda ba su sani ba ta inda ba su sani ba za mu biyo musu sai ce wa umli lahum kuma zan jinkirta musu zan ba su dama ba wai yanzu zan halakar da su in kama su ba sai a basu sisai shine wa umli lahum wa umakkilu lahum zan musu imhal in ba su dama in ba su tsawon lokaci su yi iya abin da za su iya yi in daula sai suke da ita daular kai ta zama shekara da shekaru ana ganinta tana nan da ƙarfinta tana nan da zaluncinta ba abin da zai same ta sai ta tafiya a haka wasu daulolin ƙanana suna ta rushewa su kuma suna nan yadda suke idan kuma mutum ne yake yi haka Allah ya ja lokacin shi yayi ta zaluncin ana ta fata ya mutu ya ƙi mutuwa Allah ya ja lokacin shi shine wa umli lahum Allah ya ce zan musu imhali zan ja musu lokaci in ba su tsawon rayuwa da tsawon lokaci me yasa zan musu haka Allah ya ce inna kaidi mafi lalle kaidi na yana da ƙarfi na tashi kulla ma mutum kaidi ba tabbata nake kulla mai ba ina mai kaidi ne mai ƙarfin gaske wanda in ya fada ba zai iya fita ba kamar yadda Allah ya ce wa kadhalika aqdu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka kamun ubangijinka yake in ya kama gari wanda suke zalunci suke saban Allah in ya tashi kama su irin wannan kamun yake musu sai Allah ya ce inna akhdahu alimun shadid lallai kamun Allah yana da tsananin radadi kuma yana da tsanani yana da radadi kuma yana da tsanani daga ran da Allah ya tashi yin kamu to kamun Allah ba shi da sauki daga lokacin da bawa ya ji lokacin ya kamata ya gaggauta tuba ya nemi gafara Allah kafin Allah ya dana mai irin wannan tarko daga Allah madaukakin sarki abin tsoro ne in ka ga mutum yana wasa da Allah to bai san Allah ba in ka ga mutum ya sakantance da rayuwar duniya gaba daya to bai san Allah ba bai kuma san abin da yake fuskantar shi a gaba a ranar alkiyama ba daga Allah madaukakin sarki yana da kaidi mai karfi shi yasa yake musu irin wannan talalar yace inna kaidi matin ya Allah ya sake dawowa da tambaya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya ya ce ka banne da su baladi ya musu bayanin cin kitar ba yayi wa'azin an kibi ya kira abauta ma Allah ana ta sakati ana ta wasa Allah ya ce a bashi da su sai Allah ya sake tambayar manzon Allah am tasaluhum ajran ko dai kana cewa su biya ka wani abu ne in dai ba cewa kace a biya ka ba me yasa wannan dajewar da wannan kangarewa tasaluhum ajran kana tambayar su su biya ka wani albashi ne dangane da kiran su da kake yi da karantar da su addini da kake yi da da'awar da kake musu da cewa su zo su bauta ma Allah kana cewa sai an biya ne fahum min madramin musqalum wanda yasa wannan harajin da ka tsora musu yake musu nauyi shi yasa ba sa son su zo ibada na kira sallah an ce dole ka zo masallaci sai ka sa taimako ne shi yasa zuwa sallah yake maka nauyi shine tambayar da ake yi me yasa baka gaggawa zuwa ga hayya al-salatin shin an sa wani haraji ne an ce dole sai ka biya wanda wannan harajin ne yake ma nauyi shi yasa baka son zuwa da wuri kake jan kaba to haka kuma waɗancan dan Allah yace yace ma manzon Allah ko kana tambayar su wani lada ne wanda wannan ladan ne yake musu nauyi shi yasa ba za su yi imani ba shi yasa ba za su zo su bauta ma Allah ba su ce ba su da kuɗi yau ba su yi ciniki ba inda biya ake yi ana shiga masallacin ma da ba za ka ga kowa a cikin masallacin ba inda akwatin da ake ajewa a masallacin cewa ake duk wanda ya zo dole sai ya biya kamar coci to wani sai dai ya haƙura da sallah ya zo ya biya kuɗi ya yi sallah to ba a ce a biya ko titi ba shi yasa Allah har yake tambayar manzo Allah ko kana tambayar su ne su baka wani abu shi yasa suke ganin abin ya musu nauyi da haka ba sa so su amsa kiran Allah ba sa so su zo su bauta ma Allah wannan ba shi bane manzo Allah baya roƙon kowa ya bashi komai shi yasa ma a wani wurin a manzo Allah yake cewa wa ma as'alukum alaihi min ajr ba na roƙon ku bani wani abu ban ce ku biya ni ba kawai kiran ku nake yi ku zo ku bauta ma Allah a kyauta ba na neman komai a wurin ku haka dukkan annabawa Allah ya ambaci annabi Musa da annabi Shu'aib da annabi Lut da annabi Salih da annabi Hud dukkan su a cikin suratul Shu'ara kowanne aka ambace shi zai ce ma mutanen shi wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin ba na neman ku bani lada akan wannan da'awa akan wannan kiran akan bayanin da nake muku ba na neman wani abu a wurin ku in ajriya illa ala rabbil alamin lada na a wurin ubangijin halittu nake nema to haka dukkan annabawa suke sanar da al'ummomin su kada ma ka ji cewa dan ka ace sai ka biya shi yasa ne ba ka so ka zo a kyauta ake karantar da kai a kyauta ake karanta ma wahayin a kyauta ake yi maka wa'azin amma duk da haka ba za ka iya zuwa ba to ina ga kuma an ce a rinka biya daga Allah ya ce am tasaluhum ajran fahum min madramin musqalum ko wannan harajin da aka sa ne yake musu nauyi yake hana su bauta ma Allah am indahumul ghaib ko kuma suna da ilimin gaibi ne sun san sakamakon abin da zai faru ranar alkiyama sun san cewa ko ba su bauta ma Allah ba za su samu tsira za su samu aljanna suna da wani gaibi ne da suka sani fahum yaktubuna wanda suke rubutowa daga can su fako cewa sun gano ga abin da zai same su ranar alkiyama indai ba mutun yana da wannan ba ya san gaibu to ta yaya ya san akwai alkiyama ya san akwai wuta ya san akwai aljanna kuma yana ji ana hayya ala salati hayya ala falah kuma yana zaune wasu ya karasa tiriki a shago wasu ya karasa aiki wasu ya karasa kaza sannan zai zo ya amsa kiran Allah in dai ba mutum yana da wani garanti na gaibu da ya sani cewa zai kubuta ranar alkiyama ba ta yaya zai yi wannan sai sa Allah yake irin wannan tambayar ta inkari am indahumul ghaib ko gaibu suke da shi ne fahum yaktubuna wanda su suke rubuto wannan gaibin suke zuwa suna kwafowa wanda a ciki suka kwafo cewa su sun tsira su ba za su shiga azabar Allah ranar alkiyama ba duka wannan ba su da ko ɗaya daga ciki Allah ya riga ya yi bayanin cewa ba zai daidaita tsakanin azabar musulmi da wani yaba Allah da wanda yake kuma fajiri mujrimi da ya saba ma Allah ba a fana da alul musulmi da kal mujrimi na malakum kaifa tahkumu
fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa la takun كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين
نعم الله يشفي من ذا الله صلى الله عليه واله وسلم فاصبر لحكم ربك كي يحقني لحكم أوبنجيجنك وانا وهلك دا كاكي شا وانا تم متنتي دا زاجي دا ولاق انتي دا ستي مكا كاي وعظ داري درانا سافة دا يمّا كابت اي تيكو كاتي تارو كو إلا كاشقا amma ba abin da kake fuskanta sai wulakanci da zagi da cewa mahaukaci ne mawaki ne boka ne duk ba irin kalmar da ba su faɗa ma ta wulakanci da zagi ba da haka Allah yake lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da cewa ka yi haƙuri li hukmi rabbika da hukuncin ubangijinka kada ka yi gaggawa dan ka ji Allah ya ce wa umli lahum zan zinkirta musu ka yi haƙuri da wannan hukuncin kada ka tunanin yanzu a halakar da su ko a halakar da su yanzu saboda abin da suka yi a duk abin da ka ji ubangijin ka ya hukunta ka yi haƙuri da wannan hukuncin shi ya hukunta ba yanzu zai halakar da su ba shi ya hukunta cewa za ka ci gaba da isar da wannan saƙon ko an karɓa ko ba a karɓa ba innaka la tahdi man ahbab walakinallaha yahdi man yasha Allah ce kai ba ka shiryar da wanda ka ga dama Allah ne kadai yake shiryar da wanda ya ga dama kaga in ya ga dama sai ya shiryar da mutum hanya madaidaiciya kai aikin ka kawai shine hidayatul bayan wal irshad shiriya ta bayani da kuma faɗakarwa ka isar da saƙon idan an karɓa shi kenan idan kuma ba a karɓa ba Allah ya san ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka ka riga ka fita a wurin Allah amma karɓan da imani wannan al'amarin Allah ne kadai ba wani mutum da yake da hannu a cikin wannan kamar yadda Allah ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka kai dai kawai ka ci gaba da abin da aka dora maka fasda bima tu'mar wa a'rid anil mujrimin wa a'rid anil jahilin da haka ka ci gaba da abin da aka umarce ka ka kau da kai dangane da waɗannan mujriman jahilai ka rabu da su ko me za su faɗa su faɗa ko me za su yi maka su yi maka kai dai ka ci gaba da aikin da Allah ya tsora maka wanda shine isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ma ala rasuli illa al-bala ba wani abin da aka tsora ma manzo sai isar da saƙo shi yasa kan shi Allah ya ce ka faɗa musu qul inna ma ana munzir ni ne gargadi ne kawai aikin da aka tsoro ne in yi kenan banda gargadi ba ni da wani abu na halakarwa da azaba wannan ba a hannuna yake ba a hannun Allah yake daga Allah ya lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin babu wanda zai lallashi manzon Allah in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba bala'o'i da musibu da manzon Allah ya fuskanta a rayuwar shi wannan lallashin shi yasa da yawa za mu yi ta ji Allah yana lallashin manzon Allah a cikin Al-Qur'ani fasbir li hukmi rabbika fasbir ala ma yaqulun walaqad na'lamu annahu la yahzu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun Allah sai hakika mun san abinda suke fada yana damunka kana damuwa da wannan zagin da kalmomin da suke fada akan ka daga Allah yake lallashin manzon Allah akan haka da cewa fasbir li hukmi rabbi wala takun ka sahibil hukm kada ka zama kaman ma'abocin kifi wane ne ma'abocin kifi shine annabi Yunus alaihi salam kuma yanda Allah yake wa zannuni id dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi daga annabi Yunus alaihi salam shine sahibul hukm Allah yake to kaska zama kaman annabi Yunus menene abinda ake ma manzon Allah gargadi akan shi kada ya zama irin na annabi Yunus shine annabi Yunus yayi wa'azin ya gaji sun ki karban wannan wa'azin sun ki imani da shi gaba daya daga da yayi ya gaji yaga cewa to wannan garin ba garin zama bane bari ya tashi ya hijira ya bar garin ya tafi ya koma wani garin daban wannan ne laifin da yayi Allah madaukakin sarki ya mai ukuba akan wannan abin da yayi ba a yi mai umarni da ya yi hijira ba ya yi hijira ya bar mutanen saboda kangarewarsu daga da ya fita ya je ya hau jirgin ruwa sai aka yi ƙuri'a sai wani abu ya faru aka yi ƙuri'a aka jefa shi a cikin teku daga jefa shi a cikin teku dama nan ne kurkukun da Allah zai ladabtar da shi a ciki sai ya sa kifi ya haɗiye shi ya ci gaba da zama a cikin cikin kifin kwana da kwanaki a nan ne Allah zai mai kurkuku sai an ladabtar da shi a kan abin da ya yi shi ya sa Allah ya ce ma manzon Allah wala takun ka sahibil hukm kada kai fushi irin yanda annabi Yunus ya yi fushi ya fice ya bar mutanen shi daga kai ka ci gaba da zama ka ci gaba da wa'azi ka ci gaba da da'awa wala takun ka sahibil hukm sai zama taqdirin ayar kaman an cire isar da take tsakanin wala takun ka sahibil hukm da inna da wa huwa maqhum kaman yanda Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa yace sai zama taqdirin ayar فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصائب الحوت إذ ذهب مغاضبا فنادى فالتقمه الحوت فنادى في الظلمات سيزمع أن تري إذ ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت سيأك كرازوا الدعاء الجي سيزمع كذا كذا كما النبي يونس عليه السلام لغة دي فتلك سكين متعنين شيئنا فشيدة دجاموا دنگري دهال تسكي سكي sai aka jefa shi a cikin ruwa kifi ya haɗiye shi fanada sai kira mana yi addu'a ya roƙi Allah wa huwa maqhum alhalin yana cikin baƙin ciki da damuwa mana yana cikin damuwa da baƙin ciki a cikin kifi da Allah madaukakin sarki ya sa ya kaddara kifin ya haɗiye shi a ciki daga anan ayar an ce wala takun ka sahibil hu ba faɗi waye sahibil hu din ba wa'insan ayoyin suka yi bayani wane ne sahibul hud wa zannuni iz dhahaba mughadiban shine annabi Yunus alayhi salam ba a faɗi kuma menene yayi aka ce kada a zama irin shi ba wa'insan ayoyin suka faɗi iz dhahaba mughadiban saboda ya fita daga cikin mutanen shi a cikin fushi bai tsaya ya ci gaba da da'awa ya jure akan abin da suke aikatawa ba sai Allah ya ce inna da lokacin da ya kira ubangiji anan ma ba a faɗi irin kiran da ya yi ba a wata ayar Allah maɗaukakin sarki yake cewa fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shine kiran da ya yi ma Allah babu abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah sarki ya tabbata gare ka ni ina cikin azzalimai waɗanda suka yi abin da ba a ce su aikata ba da haka ina neman tuba da neman gafara Allah shine izna dadin annida wadin shine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da ya fada idan sai addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kamar yadda yazo a cikin aljami na Imam Tirmidhi da'awatu akhi dhinnun ma da'a biha maqrubun illa furrij farraja Allahu an addu'ar da uwana dhinnun shine annabi Yunus babu wani mutum da zai shiga damuwa ya roƙi Allah da wannan addu'ar fati sai Allah ya yaye mai wannan damuwa ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin haka ya kira Allah da wannan addu'ar yana cikin damuwa da bakin ciki ga duhu na cikin kifi da tsanani da zafi ga kuma duhu na karkashin teku da yake rayuwa a cikin kifin sai Allah ya ce laula an tadarakahu ni'matun min rabbi da ba dan ni'ima ta riske shi daga wurin ubangijin shi ba da ba dan ni'imar Allah ba da rahamar Allah Allah ya kai mai agaji lanubiza bil ara'i wa huwa madmum da an ji an watsar da shi a cikin daji al ara' shine al fada fili wanda yake fili kawai na sahara ba shi gushi ba bishiya ba komai da an sa kifin ya je ya watsar da shi a wannan wurin wa huwa madmum yana abin zargi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma rahamar Allah sai sa Allah ya karba addu'ar shi ya karbi neman gafara shi da tuban shi da yayi sai Allah ya yafe mai ya gafarta mishi sai ya kubutar da shi daga cikin kifin aka je aka wurgar da shi al-ara'in a inda aka wurgar da shi din sai Allah ya ce wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin sai muka tsuro mai da bishiya ganye wanda zai zo ya lullube shi ganye na yaqtin muka tsuro mai da ganye na yaqtin a wurin inda ba dan rahamar Allah ba da sai a wurgar da shi a cikin daji ba bishiyar da zai lullube jikin shi ba ganyen da zai ji inuwa ga jikin shi a kore ga jikin shi a cikin rashin lafiya a wurgar da shi a haka sai ya zama sababin da zai sa ya halaka amma Allah ya ce ba dan rahamar Ubangiji da ni'imar Allah ba da Allah ya yi mai haka amma Allah sai ya yi mai rahama ya ji tausayin shi ya gafarta mishi sai ya jefar da shi a bakin ga'a sannan aka tsuro mai da tsirrai wanda za su zama kariya ga jikin shi da kuma magani da halin da yake ciki shine fa nabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin sannan kuma Allah ya ce fajtabahu rabbuhu bayan yayi laifin ya nemi gafara an yafe mishi sai ubangijin shi ya zabe shi Allah ya zabe shi ya bashi annabta aka sake mayar da shi matsayin shi aka daga darajar shi daga cikin daraja ta annabawa daga Allah ya zabe shi ya sake aika shi zuwa ga waɗansu mutanen daban shine fajtabahu rabbuhu ubangijin shi ya zabe shi faja'alahu min as-salihin ya sanya shi daga cikin salihan bayi ana ya sanya shi a cikin annabawan Allah manzanni wanda Allah ya aike su zuwa ga waɗansu mutane ma'ana fajtabahu rabbuhu faja'alahu min as-salihin shine a can ayar Allah yake cewa wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu muka tura shi zuwa ga wasu mutane 100,000 ko sama da 100,000 din adadin su sun ninninka adadin wancan mutanen da alƙaryar da ya bari wanda su sun riga sun yi imani bayan tafiyar shi bayan ya gudu ya yi hijira sai suka yi imani suka fahimta suka yi imani aka neme shi kuma aka rasa daga daga nan yanzu Allah madaukakin sarki ya ce wa arfajtabahu rabbuhu fa ja'alahu min as-salihin sai Allah ya zabe shi ya sanya shi cikin salihan bayi ya bashi ya sake bashi matsayi ya koma ya ci gaba da da'awa akan annabta ta Allah subhanahu wa ta'ala ya aika shi ila mi'ati alfin aw yazidun zuwa ga mutane wanda sun kai mutum 100,000 ko sama da 100,000 din fa amanu bihi Allah ya sai suka yi imani da shi wa matta'nahum ila hin muka biyar da su da'i na rayuwar duniya zuwa ga wani lokaci da Allah ya kaddara shine karshen rayuwar su da haka anan Allah ya faɗi manzon Allah kada yayi irin na annabi Yunus alaihi salam da haka duk wani wanda yake mai da'awa mai kira zuwa ga Allah kada ya sifanci da irin wannan sifar ya zama ya bar abin da yake kai na da'awa saboda wani abu na mutanen shi ko wani ɗabi'a ko hali na al'ummar da yake rayuwa a cikin su kada ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsayu akan abin da manzon Allah ya tsaye akai komi cutarwa komi azabantarwa ya ci gaba da kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala
وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
باين الله يا للا شمال زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تصبر لحكم ربك ذو قرشي تيتي وإن يكاد الذين كفروا سوء ولنن كافران وإن ديسك كان قريما كيران كالدا أورك سنفس ليزلقونك بأبصارهم سنفس زامر دكي kayar da kai a ƙasa bi absarihim da idanun su kawai saboda kallon da suke ma ana irin mugun kallon da suke ma kai ka ce wannan kallon zai iya zamar da kai ka faɗi ƙasa in kana tafiya inda za su iya sa idanun su su kayar da kai da idanun su da sun kayar da kai wa yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim dan dai kafirai sun kusa su zamar da kai da idanun su saboda kallo da suke ma na bakin ciki da jin haushi da tsana dan ma sami'u dhikra lokacin da suke jin alqur'ani kana karantawa in suka ji kana karanta alqur'ani irin bakin ciki da damuwa da haushin da suke ji da irin harara da kallo da suke maka kai ka ce za su kayar da kai da wannan kallon ko da ba su taba ka da jikinsu ba wa yaqulu da sai su rinka cewa innahu lamajnun lalle shi mahaukaci ne bana manzon Allah a wurin su mahaukaci ne abin da yake karantawa kawai hauka ne ba wahayi bane daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayar al-Imam Ibn Kathir yana cewa tana daga cikin asali da dalili wanda yake tabbatar da ainu a shari'ar musulunci bana kan bumbaka a shari'ar musulunci ainu wanda yake iya kama mutum ta hanyar kallo tace wannan ayar dalili ne wanda yake tabbatar da haka bana kafirai saboda tsananin kiyayya da hasada da suke maka sun kusa su kayar da kai bana saboda ainin da suke da shi ya shafe ka ka fadi saboda tsananin bakin ciki da hasada da suke maka tace wannan ayar dalili ne akan tabbatar da ainu akan haka shi yasa a karkashin tafsirin wannan ayar yayi kokarin tattaro dukkanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suke magana akan al-ain wanda manzon Allah yake cewa al-ainu haq da sauran hadisai da abubuwan da suka faru na ainu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kusan yayi kokarin tattara su a karkashin tafsirin wannan aya Allah ce wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun tana cewa shi mahaukaci ne ana qur'anin ma hauka ne kenan sai Allah ya ce wa ma huwa illa dhikrun lil alamin shi alqur'anin ba komai bane shi face wa'azi ne da gargadi da tunatarwa ga duniya gabaki daya daga ya fi karfin a ce mai hauka ne ya fi karfin a ce mai magana ce ta mahaukata dan an taba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan take sai Allah ya maida martani dangane da wannan abin da aka faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga in sun ce alqur'anin waqa ne Allah ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir in sun ce gokanti ne ce wala bi qawli kahin to menene shi tanzilun ne min rabbil alamin saukacce ne daga wurin ubangijin halittu dan haka shi ma nan alqur'anin gaba daya wa ma huwa illa dhikrun lil alamin wa azini da gargadi ga duniya gabaki daya duk wanda alqur'ani zai iya zaman mai wa'azi ba to duk duniya babu wani abu da zai iya zaman mai wa'azi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa alqur'ani ya zama wa'azi gare mu gaba daya ya sa mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafitanta wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.